الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تراكمنا لسات رياض الصالحين نا الإمام النووي أيوة إن شاء الله دام درسي نقوم شاشرة أفهمي؟ درسي نقوم شاشرة؟ طيب كما دام شاشرة باب الصبر وطبالي من السبعاني أفهم أبو ليس عليك أبوي إمام النووي في أجير الإسكاش تجيرا كواني صبر بابي نفرقه باب الإسلام أبو ليس عليك وطبالك كنية ko da yanzu ziyar ka ba tauba to ba wa wani zai kawo cikin kuma ibada ka da addini ka ba zai kawo ba duk abin da kake wahala ne sannan babi na biyu babu tauba shi ne babin tuba ka tuba da zai kuka ka ba to da idan ba ka tuba kuma zunuban ka za su hana ka bautar Allah subhanahu wa ta'ala za su cinye maka wato imani idan ka gyara zuciyar ka da zama addinin ka tsakani da Allah hake yi sannan ka tuba daga dukkan laifukan ka sannan kuma abin da ya kamata shi ne ka siffantu da siffa da abuni wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wajen yi masa da'a da kuma haƙuri wajen bari saɓa masa in karka koma ruwa tun da ka riga ka tuba daga laifuka da kuma haƙuri a bisa dukkan wata masifa da za ta same ka a nan duniya domin kada kai fushi da ikon Allah ka je ka lalata imani abin da ake cewa sabo a harshen larabci shi ne alhaqu wato tsare wato tsare wani abu abin da ake nufi a shari'ance shi ne haqqun nafsi ani jazai wa tashakki mutum ya tsare ranka ya daina raki ya daina kokawa ya yi haƙuri a kan abubuwa kwaro na farko sabru ala ta'atillah yayi hakuri a bisa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da sallah azumi zakka tauhidi aikin haji sauran dabi'u na addinin musulunci da dukkan wata ibada kayi hakuri ka dinga yi ko kana da nishadi ko ba ka da shi wannan shi ne nau'in hakuri na farko domin addinin idan babu hakuri ba zai tafi ba babu inda za ka je in ba kai haƙuri ba sai sa magana ta kuma ce al mujahidu man jahada nafsa mai jihadi shi ne wanda ya yaƙi ransa ya turka sawayen ka bisa sa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake uffatin jannatu bil makaya aljannu bai wuta abin da amulu bai aljanna ga abubuwan ki duk wanda zai karka aljanna abin da rai baya so ne sai kayi haƙuri kayi sannan ka tafi aljanna ko da haka kenan hakuri shi ne ainihin ginshiki na addinin musulmi addinin ka ba zai yi kyau ba ba zai tafi yadda ake so ba sai ka zama mai hakuri sannan abu na biyu mutum ya yi hakuri a bisa barin saƙon Allah ko da ko kana son abu yana baka sha'awa idan an ce Allah baya son sa yin sa in saƙon Allah ne saba wa ubangiji ta alama ne shi ne yana jawo kushin Allah sai ka daina shi idan ko kace za ka bi son zuciyar ka ba za ka haƙura ba to ka kama hanyar wutar jahannama kamar yadda manzala ta ake cewa wa uffati naru bi shahawat aljannu bi wutar jahannama da sha'awa wato abubuwan da rai yake kamar zai na shan giya cin zuciyar wani da bara shaye shaye ta'addanci da dukkanin wannan abubuwa ne wanda idan ka biye musu za su kai ka tubaro ka dole sai ka yi haƙuri ka yaƙi ranka ka hana ran abin da yake so ka zama mutumin kirki bawan Allah kafin addini ka yi kyau kuma ka shiga aljanna in ko ka je wa son zuciyarka da abin da ranka yake so na sabon Allah kana yi to ko shakka babu ka kama hanyar wutar jahanna sannan mutum ya ɗaure ransa ya tsare kansa a bisa haƙuri akan ƙaddara na Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne abubuwa na masifu da ibtila'i da masifa waɗanda ainihin suke samun sa a lokacin da yake cikin rayuwarsa ta duniya. Zoni bala'i da zai saukar maka, ka ji abin nan, ka yi haƙuri, ka ji cewa Allah ne ya ɗora maka kuma shi zai yaye maka, kuma ba ya ɗora maka saboda baya son ka bane, ya ɗora maka ne saboda ya kankare maka zunubanka, kuma ya ɗaukaka darajarka, ya yawaita ladanka domin ka zama kyakkyawan sakamako ranar Azza. Rashin lafiya ne same ka, ko talauci mai tsanani, dukkan wa'innan musulmi ne wanda idan kai haƙuri za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai sun ce manya-manyan musulmi a duniya guda biyar ne, akwai mutuwar hadis wato mutuwar masoyi. Kana son mutum ya bar duniya, ɗanka ko matarka ko iyayenka ko abokanin wato ainihin arziki, to kai haƙuri a kan wannan. Wa sabran fi majalin mawti sabran famanilin kulusi mustaqai, kai haƙuri dangane da wato al'amarin mutuwa, kai haƙuri ba boni mai tsawo. Sannan akwai tsoron sukun wato rashin lafiya mai tsawo, irin wanda ba ya jin magani, shi ma babban masifa ne. A ce mutum ba ya da lafiya, an yi magani an yi magani, abun ya gagara, duk an shiga damuwa sun ana zuwa a gaishe ka da yawa, har a dawo kaɗan-kaɗan, har a zuwa a wajen barka daga kai ta iyali. Wannan babbar masifa ce ta rayuwa. Sannan akwai alfaqaru shadid, wato shi ne talauci mai tsanani, ba cin yau gazantana na gobe, shi ma babban masifa ne wanda yana buƙatar mai haƙuri a kansa har lokacin da Ubangiji ta Allah zai yaye. Sannan na hudu akwai shamatatul ada, shi ne dariyan gayya na abokanin gaba, mutum ya sa ka a gaba, yana son ya ga bayan ka, in masifa ta same ka yi murna, sai Allah ya jarrabe ka da wata masifa, yanzu yana ta maka dariya yana murna. Wannan abu ne na ɓacin rai, shi ma akwai masifa a cikinsa, kai haƙuri Allah ya baka ladan masu haƙuri. Na biyar shi ne almar'atu sharira, mutum Allah ya jarrabe shi da mace wacce ba ta gari ba, mace wacce take fitararriya, matar da ba ta da imani, wanda za ta dinga gata masa aya a hannu, wanda ina yi shi ba zan yi ba, bari ba zan bari ba, duk abin da kake so ita kuma ba ta son ka, abin da ba ka so shi take son ka. Babu kula da gida, babu kula da yara, babu kula da jiki. Wannan ita ma wata masifa ce daga cikin manya-manyan masifun duniya. Kusan adam baya rabuwa da bala'i ko masifa, sai dai ya dinga ba wa kansa haƙuri a lokacin da masifan ya yi a yi abin da ne ya sauka a kansa. Wani mutum yana cewa kamanin sun bil mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alayhi samaniya sururun wa hudun wa ijtima'un wa furqatun wa hudun wa yusrun thumma sukun wa afiya. Abubuwa guda bakwai dole ne za su jita maka, abubuwa guda takwas dole sai ka faru da su, sun faru da farin ciki da baƙin ciki. Wata ranka a cikin farin ciki da walwala, wata ranka a cikin ɓacin rai da damuwa, dole za a same ka da wannan a rayuwar. Sannan akwai haɗuwa da rabuwa, wata ranka na haɗe da ɗan uwanka masoyanka, wata ranka kuma za ka rabu da su, ko rabuwa na ɗan lokaci ita ce rabuwar duniya, ko rabuwa ta har abadan abada ita ce rabuwa ta mutuwa, wanda ba za ku haɗuwa sai dai idan dukan ku ɗan aljanna ne ku dai ku haɗuwa aljanna. To rabuwa da masoyi abu ne na baƙin ciki, ba abu ne na farin ciki ba, haɗuwa da masoyi shi ne abin farin ciki. Sannan akwai hali na tsanani da mutum zai shiga wani lokacin, ko na talauci, ko kuma kana da shi ɗin ba abin sayan, abin da za ka saya ka ji daɗin babu shi, kana wani hali, kana wani wurin da ga kuɗi a jikinka amma ba za ka iya sayan abin suka ci ba, ko kuma babu abin cin ba kwata-kwata, kana cikin hali na tsanani. Wata ran kuma ka kanka a hali na walwala, hali na sauƙi, kana da wadata, ko ka samu abubuwan rayuwa wanda za ka more ba tare da wani wahala ba. Sannan sai kuma rashin lafiya da lafiya, wata ran ka je ka lafiyanka garau, wata ran kuma ba ka da lafiya, wata ran ka kasa gane kanka. Wannan dukkanin su halaye ne da suke bijirowa ɗan adam. Idan abun farin cikin ne abun da ake so, shi ne mutum ya gode wa Allah ta'ala, sai ya ƙara masa wa'innan ni'imomin kuma ya bashi ladan masu godiya. Idan abun baƙin ciki ne ka yi haƙuri, sai Allah ya baka ladan wato ainihin masu haƙuri. كما يدى الله مكرا تعالى حديثنا بعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لآجي إلا للمؤمن إن أصابته سراء صبر شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له ما شاء الأمر المؤمن إن دول أمرا تعالى خيرني إذا هو أبو فرنسيك يتعني سيقول يا الله تعالى sai Allah ya kara masa baki ladan masu godiya sai abin ya zai masa alkai idan abun bakin rai ne da cutarwa da basifa sai hakuri sai haka ne zai masa alkai Allah ya baki ladan masu hakuri wanda ba ana da wanda ake ba wa ba a littafi to ibtila'i idan ya samu mutum ba yana nuna Allah ba ya san kamanta manzo Allah ta kuma ce man yuridillahu bi khairan yusabbihu min hadisi bukhari duk wanda Allah ta'ala yake nufin sa da alkhairi to sai kaga kuma ana jarraban sa da matihu da bala'i kala kala ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-anfal fal-anfal wanda yake kowa ki ga matihu to ne annabawa sai masu din su sai masu din su to da haka duk abin da ya zane ka na bacin rai da matihu to ka kaddara ubangiji ta la'ina son ka ne ya tsora maka domin ka kusanto zuwa gare shi kuma ya baka ladan wannan matihu kuma ya kankare maka zunubanka kamar yadda manzara ta ce cewa ma yusibu al-muslima min wasabin wala nasabin wala adan wala ghammin illa hatta shawfatu shaquha illa kafara Allah biha min khata'ihi ba abun da zai samu sunni na rashin lafiya ko na wahala ko na bacin rai ko na bakin ciki ko ni cuta har kaya da za ta soke shi fati ya zama sau biyu na kafaran zunubanka gaba ɗaya wadaka duk abin da ya same ka na masifa ka dauka Allah yana son ka ne tsora maka kuma ya yi haka don ya kankare maka ne hukukan da karka je ya gira da suka halaka kuma domin ya yawaita ladanka ya ɗaukaka darajarka akwai ina daga cikin manya-manyan wato ɗabi'u masu kyau makarimar akhlaq idan mutum ya zama mai haƙuri a wajen da'awa Allah ta'ala mai haƙuri a wajen barin saƙon Allah mai haƙuri a kan masifa ta duniya da abin da Allah ya kaddara masa sai ya zama bawan Allah mutumin kirki wanda addininsa zai tafi daidai yadda ake so Imam an-Nawawi sai ya kawo mana ayoyin Al-Qur'ani a farkon babi kamar yadda ya saba kafin ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda addini sun gurungun sa yana cikin Al-Qur'ani ne da hadisi hadisin muqala Allah qala rasuluhu wa ma fi wazaka wa huwa fi shay'in Allah ya ce manzon Allah ya ce shi ne ilimi in an kawo wannan to ana hayaniya sai ce qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun suratu ali imran ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani wannan aya ce masa nida'ul imani an-nida'at al-imaniya shine abu ɗaya aya da ya ayyuhal ladina amanu wato ya ku waɗanda kuka yi imani kenan nan ana magana da mu'minai Abdullahi bin Abbas yake duk inda kaji Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya kun dauka imani to kaje aka saurara wani abu ne na alkhairi za a ce kai ko ni shirri ne ake son a nisan ta kaka da kai a tsawatar maka kada kashi to ana alkhairi za a wuce mutane ne ya kun dauka imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku yi gasan hakuri da kafurai kar ku fi ku hakuri a wajen jihadi wa rajidu ku je ku tsare ƙofofi na garuruwa ku kada kafurai su shiga wattaqu Allah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku samu kira gobe kiyama umarni na farko shi ne isbiru ku yi haƙuri ma'ana ku yi haƙuri a kan addini duk yadda abu ya kai ya kawo komin tsanani komin sauƙi komin lalacewar mutane ko lalacewar zamani ku yi haƙuri ku rike addini karka ce wani ai baya yi ni ma ba zan yi ba makomarka daban tasa daban kowa da gidansa a lahira karka ce yanzu zamani ya lalace ba addini aka damu da shi ba ni ma ba ruwa na zan yi hanya to in ko haka ne zamani ko mutane sun ci galba a kanka za ka je ka koma makoma ne da so da haka ka ji tsoron Allah ka riƙe addinin ka komin wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo wani zamani zai zo kafin duniya ta tashi al-mutamassiku bid-dini kalqabidi ala jamal wanda yake rike da addinin sa kamar mai damkan garwashi garwashin muka ne in ka damka ya zaka yi wahala to haka a karshen duniya rikon addini dai zama zaka mutane sun lalace idan kana ke da addinin ka kuma cikin wahala dole sai ka hada da hakuri sai ka wani da Allah yake cewa kun hakuri akan al'amura na addini kai hakuri ka zama mutum kirki kai hakuri ka zama bawan Allah kai hakuri ka ga wani yayi ko da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka ko akwai kikkiawan sakamako wanda ubangiji ta Allah ya tana da maka ranar alfiya kamar da Allah ta yake cewa وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَبَنِي تَعَالَى وَأَنَّ السَّكَايَ أَبُولِينَ كَانُوا دَالًا suka yi hakuri suka rike addinin don Allah suka kai da sallah suka ciyar da dukiyarsu a sirrance da a bayyane sun bayar fi sabilillahi a zahiri sun taimaka a batini ma a sirrance sun taimaka sannan idan an musu mummunan abu sai su saka da kyakkyawa ko dai sun aikata mummunan aiki sai su biyo da shi da kyakkyawa su kuma zuwa ga Allah ta'ala sun kyakkyawan aiki waɗanda suka yafa ubangiji ta'ala sai suna da kyakkyawan ƙarshe ranar alƙiyama ta ce aljanna aljanna ta zama wanda za su shiga aljannan ba su kaɗai ba da su da iyayensu da matansu da zuriyarsu matuƙar suna da imani don in ka shiga aljannan ba ka ga babanka da mahaifiyarka ba ranka zai ɓaci to Allah ta'ala sai ya haɗa maka su ko da aikin su bai kai su shiga aljannan ba saboda kai ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri su kuma saboda imani su sai a haɗa maka da su haka nan iyayenka za a tura maka su da jikokinka da matanka duk a haɗa maka da su ku shiga aljanna tare matuƙar suna da imani tun da kai ka yi riko da addinin Allah ka yi ƙoƙari ka yi aƙiranka to ba za a kai su wutar jahannama ba domin ranka zai ɓace a aljanna babu ɓata ba saboda haka ubangiji ta'ala zai maka wannan gatan idan kuka shiga aljanna sai mala'iku ku dinga shiga aljanna suna cewa assalamu alaikum aminkin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum kun samu wannan gatan ne saboda haƙurin da kuka yi a duniya wajen da'a wa Allah subhanahu wata'ala da barin sabon Allah da kuma haƙuri a bisa ƙaddarar Allah shine masifa da take samu dan adam fa ni'ma uqba da ma dalla da kyakkyawan ƙarshe ita ce aljanna to kaga haƙuri sakamakon sa babba ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba kai kaɗai ba sai ya shafi zuriyarka da iyalinka gaba ɗaya sannan Allah ta'ala ya ce wa sabiru ku yi gasan haƙuri shi ne ba nan wasabiru yasbiru ku yi haƙuri wasabiru kuma ku da wasu ne wasu suna haƙurin to ku ku yi gasan haƙuri ma'ana ku yi iya ƙoƙarin ku yadda za ku fi kafirai haƙuri yanzu kafirai suna ta haƙuri wajen jihadi suna yaƙan musulmi ana tsara ana dukan su amma ba su daina ba to tun da kafiri ma yana haƙuri shi ba aljanna ma yake nema ba ba wata wuta ya sani wanda zai tsare kansa daga ita don duniya kawai ya ɗaukaka a duniya to ku ku fi su yin haƙuri ku yi iya ƙoƙarin ku domin ku akwai wani tanadi da ubangiji ta ala muku na aljanna da dukkan wanda aka kashe shi a wajen jihadi wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul nisa'i yace wala tahinu ibtila'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yalimun kada ku yi rauni wajen neman abokanin gaban kada ku karaya wajen fafatawa da abokanin gaban domin ku sani idan ku kuna jin raɗaɗi in aka kare ku ko raɗaɗin ciwo da aka muku da kuka ji a lokacin yaƙi ai kuma suna jin raɗaɗin wannan ciwo su ma an buje su an kare su amma bambancin ku da su shine wa tarjuna min allahi ma la yalimun akwai abin da kuke ƙauna na kyakkyawan sakamako ita ce aljanna da ra'amar Allah daga wurin Ubangiji ta'ala wanda su kuma ba ka tsammanin wannan to wanda baya tsammanin aljanna ma ya haƙura da raɗaɗin da yake ji na tsara da suka ina ga wanda kuma ya san cewa idan ya muku aljanna zai tafi kai wannan raɗaɗi da sukan kuma ina da lada a wajen Allah ta'ala ke kawo sakamako shi ne aljanna saboda haka kar ku bari kafirai su fi ku haƙura yanzu idan ka duba ka ga yadda wani yake shan wahala wajen harkar siyasa da yadda yake shan wahala wajen neman abun duniya to kai idan kana shan wahala wajen addininka sai ka ga cewa lalle ubangiji ta'ala yayi maka gada yayi maka rahama yayi maka gidar dogo tunda kai wahala ka akan wani lada ne na lahira wanda ni'ima ce wanda ba ta yankewa wannan kuma wahala ta akan abun duniya ne mai karewa to da ka sai kai ga san hakuri da su wani ma yana san wahala akan abun duniya ni ne zai sa in shi ba zai sa wahala akan addini na wal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa to da ka duk abun da ka dauko na addini to ka jure wahala ka kaman yadda kake ganin wani kuma ba abun addini bane abun duniya ne yake jure wato wahala ne yake sha'a wa la taktisabul mali duna mashaqqatin tahmiluha wa la ilmu kayfiyatuha wato neman kuɗi akwai wahala kuma kana jurewa za ka je ka kasa kayan ka ba mai kula a wani lokaci kai ta zama cikin damuwa da bacin rai ka je gona ka sha wahala ciwo ka sha wahala to ina ga neman ilimi na addini ba za ka ba da awa biyu ko awa uku domin ka fahimci addinin ka ba wancan ma ya jure dan yana neman wani sakamako na duniya ina ga kai da kake neman sakamakon lahira ba za ka jure ba ko kai kana jure wa'incan wahalan da kanka kana neman kuɗi kana shan wahala me yasa ba za ka nemi lahira ka jure wahalan da kake sha wajen wato ainihi neman lahira ba ubangiji ta ala ce wa rabidu wato ku ainihin yi ribai ribadi shi ne zaman jago ku yi zaman jago ma ku da minan murabada murabada kuma shi ne mulazama ta kuburi wato aje wato wasu ƙofofi da ake ganin kafirai za su iya shigo musulmi tauri ku je ku tsare wannan ƙofofin wannan wani nau'i ne na jihadi don idan ba ku tsare ƙofofin ku ba kafirai za su iya zuwa su zo su shiga su je su ɓata muku wato su zo su karkashe ku su raunata ku to da haka idan ana yaƙi to dole a kwana suke tsayawa a bakin gate-gate na gari domin su hana kafirai shigowa wato a yin cikin gari wannan shi ake ce masa ribadi wato zaman taku kuma yana da fadala a wajen ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sawti 'adibun min ad-dunya min ad-jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha والروح يروحها يروحها العبد في سبيل الله او الى الغدوه خير من الدنيا وما عليها. من زمان الله صلى الله عليه وسلم زمان داخو نيني جا في سبيل الله كذلك فرقوها غري كد عينهم افرم غري شيء في الخير او ان الله في الدنيا لا بد في السنه. لذا ما قال في الدنيا ان غوايا كسام داما وني سام داما ya je ya tsare kofa ne ni ne kar abokanin gawa su shiga da wancan ya fi ka samun alkhairi kuma haka ne inda za ka aje bulalan ka kawai aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin sannan kuma mutum ya tafi wani aiki na fi sabilillahi da yamma ko kuma da safe kan makocin aiki na fi sabilillahi ya fi a ba shi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya mana hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi a wani hadisi na Imam Muslim ya ce ribatu yawmi li ibadi yawmin wa laylatin khairu min siyami shahrin wa siyami wato abun nan din yini da ribadi zaman dako na tsare gari na yini ce da dare daya ya fi kai azumin wata daya kuma kai kiyamul layli na wata daya wato wanda zai zo ya azumi wata daya bai sha ba ya kwana kiyamul layli har gari ya waye bai kai ladan wanda zai je tsare kofar gari kada abokanin gaba mayaka su shigo wani yini daya wanda ya fi shida wannan ya fi shida fada kenan kaga zaman dako ibada ce wanda take ainihin mai falala a wajen ubangiji ta ala haka nan warabidu wato ku yi zaman dako na sallah wasu malamin sun fassara da wannan dai akan wannan fassara shi ne idan kai sallan magariba ka jira a yi isha da kai ko ka je ka yi nafila da wuri sallan azhar ka jira azhar la'asar ma ka yi nafila ka jira ta isha ka yi nafila ka jira ta ko asuba ka je kai nafila ka jira sannan asuba wannan shi ma yana ce masa zaman dako wanda zamani na jiran sallah sallah ko mun sani take ibada da take ko wace girma wannan ya tabbata hadisi Imam Muslim manzon Allah ta kuma yake ala adullukum ala ma yanqullahu bihi al-qadaya ba zan nuna muku ba hadisa wani abu wanda Allah yake kankare zunubai da sawabinsa kuma ya daukaka darajar dan adam da sawabinsa sabai suka ce bala ya rasulullah nuna mana shi sai ce isbabu wuduri ala al-makarihi wa qasratu al-qudha ila al-masajidi wa intizabu salati ba'da salat fa zalikum ribatu aw ta riwaya fa zalikum ribatu wa sawu riwaya Imam Muslim manzala ta sama yake bazan nuna muku abunda in kun yi shi za a kanka yi muku zunuban ku a ɗaukaka darajar ku ba sabai suka ce nuna mana yace cika alwala lokacin da ba a ku sai lokacin sanyi da kuma ka zaka yi alwalan ka tsaftace kiya ba wani gudun sanyi to wannan Allah yana ɗaukaka daraja ne da kuma yawaita taku zuwa masallatai ko mun yi san masallaci ka je kai sallah a waje ko wace kafa ɗaya in ka ɗaga za a ɗaga darajar ka za a baka lada in ka sauke za a kanka yi muku zunubi kaga gurgudun nisan masallacin gurgudun lada da daraja da za ka samu sannan sai ce wa intizaru salati ba'da salah da kuma tsauraron sallah bayan sallah ko dai kai farilla ka jira wata farilla a masallaci ko kai nafila ka jira kuma wato ainihin sallah farilla wannan al'amari ne mai girma wanda Allah yana kankare zunubai da tsawabin sa kuma yana ainihin ɗaukaka darajar ɗan adam sai manzo Allah kuma ya cika fanta jiran sallah in yake fa zalikum ribad wannan shine zaman dako fa zalikum ribad wannan shine zaman dako ma'ana wannan shi ma zaman jiran wata ibada ne kai kila yaji wancan wannan zaman jiran sallah wancan kuma zaman jiran abokin gaba kare shiga gari saboda haka ba karamin falala wannan yake da shi ba wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta ce wa radu ku yi zaman dako ko shiga ruwa ku zauna ku kare garuruwan ku karra maya a su shiga su je su fatattake ku ko su kakkashe ku sannan ku tsaya kuma ku jira sallah kafin wata sallah sannan yake wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rai idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu alfala alfala shine alqawlu fil matluli wan najatu minal marhub shine mutum ya rabanta da abin da yake nema ya tsira daga abin da yake gudu wato kaga idan mutum ya bi ya yi waɗannan abubuwan da aka faɗa ya yi haƙuri a kan addininsa ya fi kafurai haƙuri ya tsaya ya yi zaman dakon nan ya ji tsoron Allah to ma'anarsa zai samu babbar da gora na lahira ita ce ne aljanna sannan zai tsira daga abun tsoro shi ne wutar jahannama saboda haka wannan aiki ne zai tseratar da kai daga wutar jahannama kuma ya sa ka aljanna kamar yadda ubangiji ta ce faman tuzziha anin nari wa ursila aljannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sa shi a aljanna wannan ya samu babbar rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta mutu to sannan sai imamu ne yake wa qala ta'ala ubangiji ta ce wa lanabluwannakum bishai min al-khawfi wal-jū'i wa naqsin min al-amwāli wal-anfusi wath-thamarāt wa bashshir as-sābirīn alladhīna idhā aṣābatuhum muṣībatun qālū innā lillāhi wa innā ilayhi rājiʿūn ulā'ika 'alayhim ṣalawātun min rabbihim wa raḥmah wa ulā'ika hum al-muhtadūn wa ta'ala ta'ala yake wa lanabluwannakum lalle za mu jarrabe ku bishai'in da wani abu ɗan kaɗan min al-khawfi na daga tsoro wajjuhi da yunwa wa naqatin da tawaya min al-amwali na dukiya shine asaran dukiya wal anfusi da tawaya na rayuka wato shine mutuwa ko rashin lafiya wat samara da kuma tawaya na ya'in itatuwa wato ainihin ya zama musiba ko kuma wato ya'in ku dinga rasuwa sai Allah ta lafiya wa bashir as-sabirin sai wa masu haƙuri al-bishir a bisa waɗannan musibu sune alladhina idza asabatuhum musibatun wanda in musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai su ce ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ubangiji ta lafiya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa inna kuna da darajoji a wajen ubangijin su wa rahama da kuma rahama da yake da zamu fita ta aljanna wa ulaika hum al-muttaqun wa inna kuna shiryayyu anan wa ta'alimi dunya ubangiji ta lafiya zai jarrabe mu da wani abu min al-khawfi na tsoro ma'ana tsoron abokin gaba ko firkita a lokacin yaƙi ko haka kawai ya zama babu zaman lafiya ana cikin tsoro wannan ba karamin jarrabawa bane Allah ta'ala yana jarraban bayan sa da wannan da a zamanin sahabbai ana cikin tsoro a Makka har aka dawo Madina ma ana cikin tsoro da tashin hankali daga baya aka samu ƙarfi ta yanda kafirai ba sa iya zuwa garin Madina su yaƙi ainihin wato musulmi amma wannan ya faru bayan an yakin Badar kuma sun tinkari garin Madina a yakin Uhud an gobza sannan suka zo kuma Ghazwatul Azam suka yi taron da gida zo su yaƙi musulmi su bubbuke su daga garin Madina wanda an shiga tashin hankali da razani a wannan lokacin kamar yadda Ubangiji ta ya ce in ja'u ummin fawqikum wa min aqala minkum wa izalat al-absar wa balagat al-qulub al-anabira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika kulliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Lalle sa abin nan kafirai sun zo muku ta saman ku da kasan ku suka jira muku, kuma a lokacin ido ya fito saboda tsoro, in an ce ka shiga can ba za ka iya shiga ba, sannan rai ya kai makoshi mutum ya ji kamar zai bar duniya gaba da. Wato an shiga tashin hankali na kololuwa, Ubangiji ta alaƙi a nan ne aka jarrabi mumini aka girgiza su girgiza su, ba za Allah ya jarrabe su da tsoro a wannan wuri. Amma daga baya da Allah ya aiko iska da mala'iku suka fatattake su aka ci galba a kan kafirai, da ya zama kuma ba za su sake zuwa garin Madina su tsokani musulmi da faɗa ba. Manzon Allah ya ce ba za su taɓa zuwa kayakin wa sai dai mu mujin yaƙe su. Wannan jarrabawan za ka iya maimaituwa ba ta lallai ta hanyar yaƙi ba, akwai tsoro na ƴan fashi, akwai tsoro na ƴan ta'adda ko ba hanyar yaƙi ba, wani neman ya ga bayansa, akwai tsoro na za a kwashe maka dukiya ko za a ci mutuncinka, duka wannan jarrabawa ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kuma idan mutum yana cikin tsoro babu wani abu da zai maka daɗi a rayuwarsa ta duniya, komai ba ya daɗi. Sai sa Larabawa suka ce al'amnu ahnu al'aish, wato zaman lafiya shi ne fi komai daɗi a rayuwa. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Za a kwazo mutane suna wa'azi a ƙasar nan wai baka yi zaka ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ba. Kawai al'ada an kaje a yi yaƙi kawai, lokacin ba su san yaƙin ba ne, amma da yaƙin ya shigo kaga sun ga tashin hankali. To da haka in ka ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ma dariya za su maka. Kara wurin wa'azin su za su zo suna yin filankin abu, wai ka nufi ya ce wai Allah ya ba ki lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyan za ka ci ta ake yi, ana dariya. To idan ba ka da lafiya addini ka zai kyau ne, in ba ka da zaman lafiya za ka yi addini ka ne. Idan baka da abin da lafiyan za ka ci na ma kana cikin damuwa, damuwan ka nemi abin da za ka ci bayan ke gawa. Idan baka da abin da lafiyan za ka aje bayan ka ci nan ma dai akwai tunanin gobe kuma mai zan ci. To ka gani zuwa ni ne ka samu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyan za ka ci kuma ta aje baka tararradi na gobe, to nan ne za ka samu nutsuwa cikakkiya ce. Amma baka da lafiya ka cikin damuwa, kana cikin tsoro, kana cikin tashin hankali, babu abin da za ka ci gobe kana cikin imuwa, ba na yau kana cikin imuwa, ba na gobe kana cikin tashin hankali. So da haka dole ne mu roƙi Allah ta'ala ya azurta mu, shi yasa Allah ya ambaci tsoro daga cikin abubuwa wanda yake jaraban bayansa da shi, sannan kuma yake wajju'i da kuma ainihin yunwa. Ka ga yanzu sai yana maganan cewa kada Allah abin da in ka ce Allah baka abin da lafiya za ta ci ta ajiye yana ma dariya, to Allah bai jarabe shi da bakin talauci ba ne. Idan ya jarrabe shi da bai da abin da zai ci yau ko gobe, yara na kuka, iyalai sun shiga damuwa, ai kaga ya san cewa samun abinci ba karamar ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Yasa a nan Allah ya ambaci yunwa da ni da ibtila'i cewa bala'i, ko dai saboda tsananin farin ciki abin da tsananin talauci, ko kuma saboda fari an yi noman amma kuma babu ruwa amfanin gonan ya lalace an shiga damuwa. Wannan ibtila'i ne babba. Shi yasa manzo Allah ta kuma yake cewa kar aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu. Dan mutum da ya zama musulmi sannan aka azurta shi da abin da zai ci, abin da zai ci shi yana da shi, ka da abinci shekara ba sai kayi awo ba, sannan kuma Allah ya wadatar da shi a zuciyarsa, ya wadata da abin da Allah ya bashi, to wannan ya samu babbar bai da imuwa da tashi hankali a duniya. Haka na wani hadisi manzon Allah ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmihi fa ka'annama hiya lahu dunya bi azahi. Duk wanda ya wayi gari yana amintacce a cikin jama'a, babu tsoro a tare da shi, ba tunanin za a masa ta'addani, sannan lafiyayyen jiki, jikinsa lafiyarsa kalau, ba yi da rufin lafiya, kuma yana da abin da zai ci yau. Maza sun haifi wannan kamar ma an ba shi duniyar ne gaba ɗayansa da abin da ta kusa, me ya rage masa ba na gobe wani ke bari gobe ya zo. To da haka aka ce nan bayan da za a yi ka samu kwanciyar hankali a ce kana cikin tsoro ba ka cikin zaman lafiya, bayan da za ka samu kwanciyar hankali a ce lafiyanka ba kalau, bayan da za ka samu kwanciyar hankali a ce kana cikin yunwa ba ka da abin da za ka yi. Wannan duka masifu ne, muna roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan masifu, ya tsare mu daga cikin wannan bala'i. Ya sa Ubangiji ta'ala da ya zai kira Quraishawa izuwa ga ainihin wato addinin musulunci bautan Allah ta'ala, bayan ya tunatar da su tafiye-tafiye da suke na farauci na neman kuɗi yake da ilafi ƙuraishin ilafihin rahilatar shital wasai ƙuraishawa sun saba tafiya guda biyu tafiya na lokacin hunturu da tafiya lokacin bazara ubangiji ta lafiya ce falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta wa ubangijin wannan ɗaki shi ne ɗakin kawo wanda ya ciyar da su daga mai yunwa a ta'amahum min ju'in za suna da yunwa Allah ya buɗa musu suka samu abinci sannan wa amanahum min khawf ya amintar da su daga tsoro idan ba su da tashin hankali ba su da tsoro to kaga yunwomi ne guda biyu ka ci ka ƙoshi kuma ba ka da tsoro ba ka cikin tashin hankali wannan ita ce babbar yunwa ta neman da ta fi sama amma yau aka ce ka cikin tashin hankali ko ba abin da za ka ci ba tashin hankalin da ya wuce wannan to so da haka ubangiji ta laya maka wannan gata ni'ima mai girma ka bauta masa ka ji tsoronsa ka yi masa biyayya sannan kuma haƙuri kuma za ka yi a kan wannan jin har Allah ta'ala ya yi maka sannan ya ce wa nafsin min al-amwal da kawai dukiya kawai dukiya sai ka zama mutum ya yana ta asara ko dukiyar ta tafi gaba ɗaya ko wani ɓangaren ce ta fi da so abin ka shagala da yaƙi za ka yi asaran wasu abubuwa da aka tafi kasuwancin ka shagala da bautan Allah ta'ala da jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da ilimi da karantarwa za ka iya asara na wasu abubuwa na maslahar rayuwarka to ka yi haƙuri a kan wannan din da sauran asarori wanda suke riskan dukiya wal anfusi da kuma tauraya na rayuka shi ne ainihin rashin lafiya da kuma mutuwa wata ran sai ka ga ba ka da lafiya wani ma daga wani ɓangaren jikinsa ya shanye ka ga ya samu tauyan rayuwarsa wani kuma mutuwa zai babanka ya mutu ko ɗanka ko matarka ko wasu ƴan uwanka ko abokanin arziki to duka wannan a yi haƙuri a wato ainihin kansu domin mutuwa za ta rufe kowa da kowa babu wanda zai tsira as-sabru aula wa ilayhi tarji'u fa bihi fa wa alayka anfaqu haƙuri za ka yi kuma in baka haƙura kuma dole za ka dawo a kan wato ainihin haƙuri din idan wani naka ya rasu babu yanda ka yi wa sabran fi majalil maut sabran fa ma ne lil khuruj bi mutadai kai haƙuri dan gane da al'amarin mutuwa kai haƙuri babu wani mai dawoma a duniya kowa zai sane ce wata mara da kuma tsawaya na yayin itatuwa shine gona ta ki ta'a kamar yanda aka saba in ma dai da'i'a wata masifa ta zo kamar kwari to zo su cinye amfanin gonan gaji sun ya kwari su cinye ko tsuntsaye zo su cinye ko ta tsutsa da fito tana girbe karan tun daga ƙasa ko kuma haka kawai amfanin gonan ya ci ko ruwa ya ɗauke da wuri ko ruwa ya yi yawa duka wannan ibtila'i ne wanda manoma sun san shi haƙuri za su yi su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ya haƙuri sai Allah ya ba shi lada wanda kuwa yake haƙuri ga bala'i biyu ne ga asaran da ya sannan kuma ga hukuma da ubangiji ta ala zai saukar masa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa bashirus sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir a kan waɗannan masifu idan ka yi haƙuri to za a baka ladan masu haƙuri idan kuma baka yi haƙuri ba to za a maka hukuma na rikin masu haƙuri domin haƙuri wajibi ne a addinin musulunci to sai Allah ya hikmanta masu haƙuri zai ba su daraja da lada mai yawa sai fa hikman sai ce allazina idza aqabathu musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da cewa imamu ne zai kawo karshen wato masu haƙuri suna da in masifa ta sami sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma saboda haka kenan muna roƙon Allah ya yaye mana wannan bala'i ya yaye mana wannan masifa to kaga wani wanda ba mai haƙuri ba ko da bai fahimci a cikin wannan masifa ta same shi wani yake kira wani shehu yake kira in ya yi tuntuɗe sai ce shehu wai shehu ya kare shi kar ya faɗi ce kaga an fata duk bala'in da ya same shi wani daban yake kira wai shi zai yaye masa wannan wannan masifa din ba ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala shi ne mai yaye bala'i duk wanda ya kama wani ya kama duka kowane ne ko komai matsayinsa wajen Allah subhanahu wataala kuma an fata an yi wa ubangiji ta'ala shirka ba za a shiga aljanna ba ubangiji ta'ala sai faɗi darajar masu haƙuri ne sai ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wannan suna da darajoji a wajen ubangiji Allah zai yi bi sannan da rahama ita ce aljanna sannan wa ula'ika hum muhtadun wannan hoto ne shi yayi a nan duniya a sai wanda yake kan shiriya su a nan duniya ana iya ganewa yana da haƙuri yana mai da lamuran sai zuwa ga Allah subhanahu wataala shikenan ya zama shi ke sa ko mutuwa aka maka ina zo maka taliya sai ce inna lillahi ma aqada wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma. Dama Allah ne ya baka kuma shi ya karbi abin ka, ko ne abu kuma yana da lokaci. Kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. So da haka duk wani abu da ya same ka Allah ne ya tsora maka kuma shi zai iya yayi maka. Idan mutum ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Ubangiji ta haka. Hadisi ya inganta, manzala ta kuma ce babu wani mutum da wata masifa za ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa aqilni khayran minha, a wata riwaya wa aqilni khayran minha, a wata riwaya wa aqilni khayran minha. Mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga Allah muke ga Allah za mu koma, sannan ya ce Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ka bani ladan wannan musiba, wa aqilni khayran minha, haka mutum ya mini wasi alkhairi. Ya ce duk wanda ya wannan addu'a Allah zai musanya masa mafi alkhairi. Idan dukiya ka yi asara sai Allah ya ninka maka ya baka mai albarka. Idan ɗa ka yi asara Allah ya baka wani. Iyaye ne ba a canja su kuma sai Allah ya musanya maka lada da lada da daraja a wajen. In mace ce Allah ya musanya maka mafi alkhairi. In miji ne Allah ya musanya miki wanda ya fi wani. Idan kin yi haƙuri kin yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa aqilni khayran minha. Ummu Salma ta ce mijinta Abu Salma ya gaya mata wannan hadisi cewa Manzon Allah ya faɗi cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a za a musanya masa mafi alkhairi. Sai Abu Salma ta yi mijinta ke sai ta tuna wannan hadisi sai ta ce to waye Allah zai musanya min wanda ya fi Abu Salma. Awwalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkon gidan da ya hijira zuwa ga Manzon Allah ta dinga faɗin cewa wanda bi una mijinta sai na ta samu sama da Abu Salma. Amma dai sai ta yi addu'a ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa aqilni khayran minha. Bayan nan ta gama da ta gama ta kaba sai Manzon Allah ya aiko shi a gaya mata yana son ta zai aure ta. Shikenan Manzon Allah ya aure ta kuma ya musanya mata game. Allah ya musanya mata da wasu alkhairi. Amma lokacin da ya aika cewa yana son ta zai aure ta tace ka ita kan tana jin tsoron auren Manzon Allah ta kuma tana jin nauyi. Me ya faru kace tana da matsaloli guda uku. Matsala na farko tana da kishi mai tsanani. Kanta dai tana kishi da matansa ka mata Manzon Allah rai, kaga mata Manzon Allah rai babban abu ne. Na biyu shekarunta suna da yawa, ta riga ta tsufa, ita tana ganin bai kamata ake ta aure Manzon Allah ta kuma. Na uku kuma tana da abola guda uku, ina za ta shiga da su? Sai Manzon Allah ya ce wannan duk ba matsala ba ne, amma shekaru da kike cewa kina da shi ai ma na tsufa. To Manzon Allah ya saba ya aure Khadija tana da shekara 40, yana da shekara nawa? 25, tafi da shekara 15. Ya aure saboda yana da shekara 54, tafi. Ya ce saboda haka shekarun ki ba matsala ba ne, ni in ma ina da shekaru. Ya ce amma kishin da kike da shi kuma zan roƙi Allah ya yi ni. Don ka san kishin mata in yi tsanani, to yana zama hauka ne. Hauka yake zama da gaba da hasada, sai a kasa zaman lafiya a gidan ka baya, to wannan ya wuce kishi irin na ɗabi'a. Koda haka wannan duk mai irin wannan kishin tana buƙatar wa'azi da nasiha da kuma addu'o'i. Sai Manzon Allah ya ce to zan miki addu'a Allah ya yi miki wannan kishi mai tsanani din. Amma ba a rewa mace da kishi ɗan kaɗan, wannan kan tafiya Allah. Amma mai tsanani ka Allah ya raba mu da irin wannan kishi, ko ya raba kowace mata musulma da kishi mai tsanani. Manzon Allah ya mata addu'a aka tafiyar da wannan kishi, sai ya ce ‘ya’yanki kuma zan riƙe su kamar ‘ya’yana. Shikenan suka zo guda huɗu, ya taimaka wa marayu. Daga cikinsu ne wani yaro Umar bin Abi Salama, Manzon Allah ya sa shi a gaba yana cin abinci ya koya masa lajjuba da cin abinci. Sai ce masa ya gulamu kul bi yaminika wa kul bi sabilillah kul bi yaminika wa kul mimma yarika. Ya yaro, in za ka ci abinci kai bismillah, ka ci da damanka sannan ka ci gaban ka. Manzon Allah ya koya masa wannan lajjuba. Kaga ya rike shi kamar ɗansa kenan, zai sa shi a gaba ya ga yake cin abinci, idan ya kuskure ya ya gyara mu. Duka wannan ta samu wannan matsayin saboda ta yi haƙuri kuma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shi ne abin da aka shirhanta mana idan bala'i ya same mu, amma ba a ce ka kira wani daban ba. In ka kira wani sai Allah ya barka da wancan, kuma ba abin da zai iya maka, kuma za ka yi asarar imani. Imam An-Nawawi ya ce wa qala ta'ala, Allah ta'ala ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba. Duk mutum mai haƙuri Allah yana ba shi ladansa babu lissafi. Imam Al-Auza'i ya ce laysa yuzanu lahum wa la yuqalu wa inna ma yughrafu lahum tarfa. Ya ce ba a auna shi da suke ladan da za a ba su. mu ba ana shiga kwanon awo ana kamfatowa ne kamfatowa ana ba su wato duk mai haƙuri ladan da ake ba shi babu misali ka san duk ayyuka na ibada suna da misali ladan da ake ba shi in kai ɗaya za a ninka maka ladan goma har zuwa 70 har zuwa 700 gwagwarmayar imanin ka ba ma ban da haƙuri shi ba yi da misali shi ya sa azumi saboda akwai haƙuri a cikinsa shi ma sai zama ladansa ba yi da misali manzala kuma ya ce kullu amalin min adama yuba'a الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم قال الله عز وجل فإنه لي وأنا جزيل يتي من ذلك ما يتي دكاً أيكي نان أدم أنا ساقا مسا أنا ساقا مسا تكام أيكي جزاء لنكا بسا قوما أزوى لنكي تريبا كل قرقودين إيماني كل قرقودين جزاء لنكا بسا يتي فيدي أزمي الله تعالى يتي أزمينا وهي نزي ساقيا لك شبه فتيك أبو جزيبا yace ya dau sha'awata wa ta'amahu min ajal ya bar sha'awa ya bar kan wanda su saboda shi kaza akwai hakuri ne bai je sa da iyayen sa da rana ba ya hakura bai ci abu shi ba ya hakura Allah ta'ala yake so nawa ne idan sa ka maka ma'anar sa shi ladan sa fa idan ka ci saboda hakurin da ke ci saboda haka duk ayyuka na hakuri akwai lada a cikin su wanda ba su da nisa wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kenan wannan ayan kawai ta aika ta nuna maka muhimmancin hakuri kana son lada ne yawa a wurin Allah ta'ala ka zama mai haƙuri sannan yake wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yake wa laman sabara wa ghafara inna zalika la min hazmi wa laman sabara tabbar wanda ya haƙuri an matsa abu amma kuma ya haƙura a bisa cutar da shi da aka yi wa ghafara kuma ya yake bai rama ba saboda Allah inna zalika la min azami al-umur wa in ta'ala yake wannan yana daga cikin muhimman al'amura azam yani azaim al-umur muhimmai wato ba kowa ne yake iya yi ba ko wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim in kaga mutum an masa mummuna ya hakura ko har ya kara ma yau mutum kikkiawa to ba ne wannan sai masu hakuri to wanda suke da rabo gobe masu babbar rabo gobe saboda haka shi yasa anan Allah ta'ala yake duk wanda aka masa laifi ya gafarta yayi hakuri akan cutar da aka masa bai dawo yi mummunan mataki ba kuma ya yaɗe bai rama ba wannan yana daga cikin muhimman al'amura Allah ta'ala zai masa sakamako mai girma zai ɗaukaka darajarsa kenan hakuri shi yafi akan ramawa tare da cewa ramawa kuma ya halatta mutum ya taka ka za ka iya taka shi in ya mare ka za ka iya mare ya naushe ka ka naushe shi gwargwadon yadda ya maka ba ka yi laifi ba amma ka yi hakuri ba ka rama ba shi yafi saboda ubangiji ta yi wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithlu faman afa wa hablaha fa ajruhu ala Allah duk wanda aka masa mummunan abu zai iya ramawa da mummuna idan mutum ya ture ka ya kafa ni ka zaka ture shi fa ya halaka gurgudun yanda ya maka amma Allah ta yace duk wanda ya afuwa yayi sulhu tsakanin sa da dan uwansa to ladan sa yana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala inna la yuhibbu zalimin Allah ba son azabi wanda ya fara shi ne azabi to da ka in za a kura sai ka samu babban lada a wajen ubangiji ta haka na wata Allah ta ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma ukhitum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin idan aka muku hukuba wani yayi tutar da kai zaka iya ramawa da gudun yin da ya maka amma Allah ta ce idan ko da za ku haƙuri da haƙuri ya fi alkhairi ga masu haƙuri in kai haƙuri kuma sai Allah ya baka ladan masu haƙuri kenan haƙuri shi ya fi akan ne akan ramawa kuma idan shaidan ya zo ya ce maka ai in ka haƙura ka ƙanta ka walaƙanta su za ka yi ta da wannan walaƙanta sai ka tuna da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma naqafa sadaqatun min mali wa ma zada Allahu abdan bi aqwi illa izza wa ma tawaba hadu lillahi illa rafa'ahu Allah ma mutu yau da hadisi manzala kuma yace Allah ta'ala abun nan manzala yace sadaka ba ta rage dukiya karka sai in ka bayar wa dukiyan ka za ta rage wannan duwa yake dan ne ba manzala kuma yace ma ni yawmi yusbiru ibadu fihi illa malakan yanzilan yaqulu azuma allahu ahadun fikan khalafan wa yaqulu al-akhar allahu ahadun fikan khalafan kowace rana in gari ya waye malaiku biyu suke sauka addu'a suke yi sai yana cewa Allah ne ba wa fi sabili lahi ka ba shi mamani ka ninka masa ka kara sai kuma yana cewa Allah duk mai kamewa baya bayarwa ka halakar masa da zuciyar ko ba ta halaka ba za ta yi albarka ba saboda haka kenan sadaka ba ta sauye zuciya maza kuma ya ce Allah baya karawa bawa afuwa fati ya kara masa hinza in dai ka zama mai afuwa maka abu faruwa to Allah zai kara maka ne izza da dabbaka ai da wannan ne ake samun shugabanci idan ka zo ne hakuri nan zaka je jagorantar jama'a nan ne zaka samu tsofaka wa mutane amma duk wanda ya maka abu zaka rama zaka dauki mataki to sai kurjinin mulkinka ya dinga rabuwa kurjinin daukakanka da shugabancinka sai ya dinga kasaka ko da ka ce ka kai hakuri shine ne shine ainihin izza bi bazlin wa ilmin sada fi qawlihil fata wa qawluka iyyahu alayka yasir wato da kyauta da hakuri shi yasa wani ya samu shugabanci a cikin jama'a kuma ka kasance irin sani mai sauki in dai kana miƙawa kuma kana hakuri kana ba ruwa wala wa taram sai ka ji an naɗa ka kawai kane shugaba ko Allah ya naɗa ka sai abin da kake a cikin jama'a ka samu naɗin Allah ko naɗin jama'a sai ai wani shi ya fi cancanta saboda yana alheri sannan kuma yana da hakuri amma in baka da hakuri za ka ce kawai wani da zai iya shugabanci ba sai shugabanci sai da hakuri kaga Allah yana ƙara maka izza da ɗaukaka idan ka zama wato ainihin mai haƙuri manzo Allah kuma ya ce babu mutumin da zai tawazu ya ɗauki kansa ba kun roƙa ce Allah ya ƙara maka ɗaukaka in ka ɗauki kanka ba ne sai Allah zai ɗaukaka ka in kuma ka ɗauki kanka wani abu to sai Allah ya don kofar da kai kana neman ka nuna kai wani ne saboda haka mai tawazu shi ne wanda ya mori zaman duniya sannan ubangiji ta'ala yake wa qala ta'ala Allah ta'ala yake ista'inu bis-sabri والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين استعينوا بالصبر كنيمي تيمكو وجد في البقاتون كنها الدنيا لنا لا إرى بالصبر دعوه والصلاة لكم أين صلى إن الله مع الصابرين ألا أنا تعريد ما تقول ما تحبه وإذن كان دوسة بقاتا وجد الله سبحانه وتعالى سواء الدنيا لكم لاهرة to ka nemi taimako Allah wajen biyan wannan bukatan tare da hakuri ka zama mai hakuri don idan baka yi hakuri ba bukatar ba za ta biya ba kamar yadda zuwa hadisi wa anna nasara ma'a sabri nasara tana tare da hakuri ko addu'a kake yi yau in baka da hakuri to ba za ka samu nasara ba manzon Allah ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana an sa yan ku addu'a matakan bai yi gaggawa ba aka ce ne gaggawa shine ne ka cewa da'utu da'utu wa lam yustajabu nayi addu'a har yanzu ba an samu ba kaga yayi gajiya ma ko Allah ya ce tawaba kai saka cikin tsari ba sai ka bukatan ba za ta biya ba to komai na rayuwar duniya haka ne in kai hakuri burin ka sai ka nasara ta tare da hakuri kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yake da aktab ilan nasaba aw udrikal muna wa man qadat al amal illa lisabil abu mai wahala sai na mai da shi mai sauki zan jure yace ba wanda burinsa zai shiga sai ina zama mai hakuri in ka zama mai hakuri burin ka na duniya da lahira zai shiga to da haka mu zama masu hakuri sannan ka nemi taimako da yin sallah wajen biyan bukata ka zama mai sallah idan abu ya dame ka ka kama sallah in wani abu kake ne wajen Allah ta'ala ka kama sallah na farilla da nafila qiyamul layli sai bukatar ka ta biya dan manzo Allah ta kuma kamar ne tabbata hadisi ingantacce idza hazabahu amru fa bi ila ka in al'amari ya dame shi sai ya zabo ya samu sallah sallah in kana son ka zo mutumin kirki bawon Allah a nan duniya ka lalin ti sallah don inna salata tanha anil fashahi wal munkar sallah tana hana al fasha da munana ayyuka in dai kana yin ta ga kusuri ba za ka zo mutumin banza ba in wata bukata kake neman biya ta duniya ko ta lahira nan ba ka ci gaba da sallah ka saba qiyamul layli kana sallah kana addu'a ubangiji ta'ala sai ya biya maka in wata damuwa ke ta dame ka a duniya ka je ka kama sallah sai Allah ya yi maka wannan damuwa yasa lokacin da kafirai suka addabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ta'ala ya ce masa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fatabi bi hamdi rabbika wa kun min as-sadiqin Allah ta'ala ya ce na sani abinda kafirai suke gaya maka na bukatun manzon yana mata maka yana sa ka kunci a zuciyarka yace to ga magani na zan baka ka dinga tasbihi tare da tahmidi kuma ka kasance daga cikin masu sallah shine masu sujjada ka kama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi ne kuma ka dinga yin sallah na nafila to Allah zai yayi maka fatiha kaga wannan magani na damuwa da fatiha in ka shiga damuwa a rayuwarka da fatiha rai ka tashi cikin dare ka dinga tasbihi subhanallahi wa bihamdihi ba sai ta ibada da yayi ta ka gaji sannan kai ta nafila kai nafila in ka gaji kai tasbihi in ka gaji da tasbihi ka kama nafila kullum kana yi wallahi sai ka ji wannan damuwa ta fita a ranka gaba ɗaya lakani ne ubangiji ka ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mujarrar in ka jarraba shi kai ma za ka samu wannan kwanciyar hankali in wani abu kake nema ko baka same shi ba wallahi sai ka ji ne tsowa a ranka cewa rashin sadiki ya fi alkhairi shi yasa ubangiji ka ala bai baka ba wannan ita ce ka'ida ko da haka hakuri da sallah yana sa mutum ya cimma buri ya dinga hakuri yana sallah yana hakuri wato yana sallah inna Allah ma faɗi Allah yana tare da masu hakuri da taimakonsa da karfafawansa in kai hakuri Allah zai taimake ka kuma zai baka nasara saboda hakurin da kake yi sannan yace wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum Allah ta'ala yace za mu jarrabe ku wa lanabluwannakum za mu jarrabe ku fi takalifi shar'iyya da abubuwa na shari'a yi sallah yi azumi yi zakka ta ji aikin haji ka bi iyaye ka yi zikiri kar ka yi zina kar ka yi sata abubuwa ne masu wahala wasu a ce ka bari wasu kuma a ce me ka yi abun da ranka baya so a ce ka yi abun da ranka yake so a ce ka bari Allah ya ce sai mun jarrabe ku da wannan a rayuwarku hatta na alaman mujahidina minkum har mu bayyana da masu jihadi tsakani da Allah a cikin ku wasabirina da masu hakuri ko wane ne suke addini suke gogon mana na addini saboda Allah don wannan ba don Allah ke ba Allah ya jarrabe shi sai kaza da zai iya kai labari su waye masu hakuri su ne wanda suka rike addini da daɗi ba daɗi da nishaɗi ba nishaɗi suna yi waɗannan su ne wanda suka ci jarraba wanda Ubangiji subhanahu wataala wato ya zo so da haka Allah ta yace hatta na alaman mujahidin ai hatta mu kira al-mujahid bayyana da masu jihadi wani masu kokari wajen dabbaka addini da masu hakuri a farfajiya alkiyama mu ce ga ayyukan da suka yi ga ayyukan da suka yi sannan kuma a ba su dada kyakkyawan sakamako da zai kai su aljanna sannan Allah ta ce wa nabdu wa akhbarakum za mu jarrabi labaranku shine za mu tsotsona hasiranku abun da kai a cikin sirri kana da ka ai sai ka ji lahira sai a tona ki yau ma kubla sarai ranar da ake bayyanar da abubuwa na sirri shine an jarrabi asirin ka ma'ana an yaye ki kowa da kowa ya gani saboda haka a ji tsoron Allah a daina saba wa Allah ta'ala a boye domin Ubangiji ta'ala yana ganin ka inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abun da ke buya masa ko a sama ko a ƙasa sai ka ji lahira sai ka ga ka fada amma Allah ka akan tire akan tebur ana sallata shi mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu je na saba wa Allah a sirrance ko mu je na saba masa a bayyane imam Anas yace wal ayatu ayoyi fil amri bis sabri ma tubiyin umurni ayi hakuri wa bayani fadlihi da bayani halalan hakuri kasiratun suna cewa ma'rufatun kuma kadannu mun ce zai ta kawo ne sai a cika likafi da to da haka hakuri yana da daraja yana da muhimmanci wannan shine karshen ayoyin da imam Anas ya kawo ci gaba da karatun kuma za mu tsora akan hadisin da imam Anas ya kawo akan hakuri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم على أفضل السلام عليكم ورحمة الله أبو بوجي خبر بخارة غريبة كما أنت أبو لك بعد كتابة من المرأة لو كان أي أدبة تقول كتيسة كذلك جنة تبقى كيف حال مقودة جنان لا تكيف جيني بوكماني بوكولي faruwa da gudu ko sabinta har ku zai gudu ne ta koyar ka ai ku mutse wa sai da gangane ba ai da ka fara yanka dabba ka dame shi ma kuma yana da tafsiri in ka fara yanka in ji mata ciwo kai ba ka fara ba ka yanka makoko ko ba ko ba mu da ne ka zo ka yanka dabba ka don ba ka yanka da ba ka ji mata ciwo amma ka riga ka yanka rabin makoko da yanda in ka kai kama muku a zafi sai ka banta da gangan kuma a lokaci ne ba ka je ka sake yanka wa ga wannan ba za ki amma ko shi din in daga barin ta daga ba ta biya ka ka sake yin hawa babu matsala ko da kai mun karfa ba ta da sai ka je ka nemi wani ba in ta kudu ke maka ka fita ka janye ka sake yin ka ya ka dabba ko da lokaci ai ko ba matsala ba ne na
eh kan ba ka ga ba ba ta ba ko ta shi ba ma da ayoyin jin na ku ne ta ba idan mun zo na samu wannan mafi kuma na bi zantika kankodina a matsayin na wanda ya samu yanzu ya kuma ka zai ce kasancewa ga wanda raka a ta fi sai masa a tsakar ruwa
so wannan ya yi ta bayanai dai amma mangane na farkon ma ina tambaya ne akan maganan juma'a in raka ta kubuce maka wancan kubuka ne ko wancan ma akwai tambaya a ciki
eh bana
ni mangane
abin da yake tambaya a nan shine Jumma'a
ne. Ina tambayan bi masuki sallah. So, Jumma'a ai in ya tashi cikatawa. Da zai yi ake Jumma'a ne zaka yake cikatawa. Ina cikata sallah da shi ya samu Jumma'a. Jumma'a ba a yin ta sai dan kuma sai da liman. So da aka yi duk har wani da suka tafi cewa mazuki za a iya bin sa sallah shine wanda ya rika raka'a ɗaya. In ka zo zaka iya dona masa ya zama limamin ka amma ya Jumma'a da zai yi ba. Ina kutubar ka wanda ya maka ina kutubar da aka yi ina sauran abubuwa na shauƙin wato ainihin juma sau da aka in dai ka zo ka samu neman ya sallar ne to kawai baka samu juma ka je kai sallar maza a jinka na kuma masallacin da suke sallar ba ka je amma ba za ka zo ka bi mamu a sallar juma yana raka a ɗaya ta ƙarshe kai kuma ka jona da shi ka ce wai ka cika ka raka a ɗaya ba kaga wannan kayi wasu rakoinka daban ne amma ba da limamin juma'a ba limamin juma'a kuma ya yi kutubansa ya yi limancin juma'a ba a raba kutuba da juma'a za a iya wani limami ya kutuba wani ya sallah amma kuma a jere za a yi amma kuma wannan shi ya kutuba shi sallah sannan ka zo kuma za ka zo ka jona da wani mamu daban kaga kenan juma'a ta zama limaminsa guda nawa guda biyu a juma'a ɗaya da zai yi saboda haka in mutum ya kai a kuskure a za ka je ka
tambayar
da take cewa idan ya yi sallah da isha a wannan sallah ne sannan ya zo nan ya fara sallah to ala shi ne idan ya yi sallah da isha ko kawai da shi ke za ka iya kaiwa maza da sallama yana sallah a mina to samari duk kwalo kwalo haka gama sallah ba ka bi sallah ba sai ce me hana ku yi sallah ku ba ku ni sai mana da mai ko nan gaba ko da kun sallah a matsayin ku din kun samu ana sallah ku bi wannan sallar sai ta zama muku nafila saboda haka zaka iya bi ta zai maka nafila in kana da wani uzuri kuma sai kai gaba amma kar ka zauna ana sallah sai kana bane na'am
ah wannan kuma da ya tambaya da yake cewa shin zai yi hada kai da aljanni saboda su dinga kai maka mutane da ba su dura na zuwa da su ba da sauran
kaka da boka ke nan saboda haka shi ne yake da ajani ya boka ne saboda haka wannan haramun ka da kai da ajani ko zuwa in kai wannan aje a karbi magani a wuri kamar haramun domin boka ya kuma da ajani su ya ke ya gaya musu gaskiya ɗaya a kara karya kai saboda haka baya halatta wannan hanya ce ka ɗauko ta ka zama boka boka ko ɗan hutu ne ina yi wa Allah ta'ala shirka na'am
mai tambaya da ɗan cewa bayan sallama take shi ne ya haihu da wata mace a waje shin ma da ya halarta wannan yarinyar ya dawo kuma ya aure ka
ina nufin yarinyar da suka haifa haramu ne duk da cewa cikin malamai akwai wanda suka ce ya halarta a ya aure ta ne wato yar shege ya ji nan da mace sai ta haifi ta wannan yar duk da cewa shari'a ba ta danganta masa cewa ya saba ne amma ba halarta ya aure ta لأن أقول قد من مائي سوى ذا أمع لكيسة ذا هو مني فسيا ذا يا أوليك هنا فسيا أوليك هنا سوى أما أنا سوى كي وزي يا أوليك سوى ذا بنباتا حرم كمي حلل سوى أما للي باتا حرم كاو سوى فانقروني أما أنا يا كماتا كحرم كا لذين بمن كي سوى ذا إرسا تأوليك أقول لا أوليك بني أما ذا هو مني سعك أحل كيسة إتما فألا تأوليك masu rohon adoyi Allah ya mu bukatu suna kai kuma Allah ya mu bukatu suna kai Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima alantana wa zidna ilma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin